daga nan birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya da ke birnin Kunni. Za kuma iya sauraron mu a tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, yau Laraba 11 ga watan Disamba na shekarar 2019. Amina Bahari Auna ce tare da Yusuf Aliyu Harande a cikin shirin namu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 10 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanan labaran duniya.
To, 'yan jam'iyyar Democrats sun maida hankalinsu a kan laifuffuka guda biyu da suke so su amfani da su wajen tsige shugaba Donald Trump. A yau Laraba kuma ake sa ran mai bincike na ma'aikatar shari'a zai gabatar da wani rahoto a gaban majalisar dattawa. Idan muka wulaika a Somalia kuma za mu ji cewar an harbe wasu mutane biyar.
Kanun labaran duniya kenan kuka saurara. To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani rahoto da bankin raya kasashen nahiyar Afirka AFDB ya fitar ya ce kashi 50 cikin kudaden shiga da Najeriya ke samu a cikin gida na tafiya ne wajen biyan kudaden ruwan basussuka da Najeriya take karba daga kasashen waje.
To, gaskiya abin da muwani take kasar da take da albarkatun man fetur kuma take da yawan jama'a kuma take da hanyoyin haraji masu girma, wannan irin kaso yana tafiya wajen biyan bashi.
Za ku kuma ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari akan jami'an tsaro a iyakar Jamhuriyar Nijar da kasar Mali.
To, duk da gani cikin shi a yi attack kullum shi ne suna guda, kuma alhali ne sun da cewa da kuma bazin militar Faransis da American da Alman da suke nan a cikin wannan kasar tamu.
Sannan muna tafe da shirin Himma da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta email, amma da farko bari mu fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Bayan kwashe tsawon watanni biyu suna bincike akan wasu daga cikin ɗabi'un shugaba Donald Trump, 'yan jam'iyyar Democrat sun maida hankalinsu akan wasu daga cikin laifuffuka da shugaban ya aikata, ciki kuwa har da rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller kana da rashin mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar. Daga ƙarshe dai, kakakin Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi tare da wasu jigajigan jam'iyyar Democrat sun cimma matsaya a kan laifuffuka biyu. Na ɗaya, amfani da iko ba bisa ka'ida ba. Na biyu kuwa, hana majalisa ta gabatar da aikinta yadda ya kamata. 'Yan jam'iyyar Democrat ɗin dai sun takaita laifuffukan ne don su samar da matsaya, sai dai suna fuskantar suka daga 'yan jam'iyyar Republican kan cewar sun yi yunkurin tsige zababben shugaban ƙasa ba bisa ka'ida ba, a cewar masana. A yau Laraba ne dai ake sa ran babban mai bincike na ma'aikatar shari'a a nan Amurka zai gurfana a gaban kwamitin shari'a na majalisar dattawa don ba da bahasi a kan rahoton da ya fitar mai nuna cewar binciken hukumarta manyan laifuffuka FBI ta yi a kan Rasha ko ta yi katsalandan a zaben ƙasar ba yi da wani son zuciya a cikinsa. Michael Horowitz, wanda ya fitar da rahoton shekaran jiya Litinin, mai ɗauke da ƙwararrun hujjoji da ke nuna cewar kiraye-kiraye da shugaba Donald Trump ke yi na cewar binciken hukumar ta FBI bai ta da kullin siyasa ne kawai ga gwamnatinsa. Trump dai ya faɗa cewar rahoton da ya tabbatar da wannan bincike yunkurin haramta yunkuri ne kawai na tsige shugaba wanda ba a taɓa tsammanin hakan zai afku ba. jiya talata ne dai shugaba Donald Trump ya soki shugaban hukumar ta FBI Christopher Wray bayan wata tattaunawa da yake da gidan talabijin na ABC inda yake bayyana cewar binciken sun gudanar da shi ne ba tare da la'akari da bangare ba. Ya kuma kara da cewar Horowitz ya gano wasu kurakurai da hukumar ta FBI ta yi lokacin gudanar da wannan bincike. Jami'an tsaro a kasar Somali sun harbe wasu mutane biyar waɗanda jami'an suka tabbatar da cewar su ne suka kitsa harin da aka kai da yammacin jiya talata a wani otal ɗin alfarma da ke kusa da fadar shugaban kasar a cewar mahukunta. Akalla mutane biyar ne suka mutu, wasu kuma sun raunata. Daga cikin waɗanda suka mutu sun haɗa da tsohon alkali da jami'an tsaro guda uku lokacin musayar wuta da 'yan bindiga. Mai magana da yawun gwamnatin Somali Ismail Muktar Umar ya tabbatar da hakan a shafin sa na Twitter da cewar baki ɗaya an kashe mutanen biyar da ake zargi. Gumurzin dai ya ɗauki kimanin sa'o'i bakwai tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan bindigar a otal ɗin mai hawa biyu wanda shine kusan za a iya cewa karo na uku da 'yan bindigar suka kai hari a wannan otal ɗin a 'yan shekarun baya. Tun farko dai jami'an 'yan sanda sun kubutar da kimanin mutane 82 ciki daga cikin otal ɗin, akalla 'yan majalisu akalla kuma waɗanda aka kubatar mafi akasarinsu fararen hula ne. Labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Fashewar wani babban bom da harin bindiga da aka kai a kan wani babban sansanin sojojin Amurka da ke Afghanistan yau Laraba ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya tare da raunata fiye da mutane 80 wanda akasarinsu fararen hula ne. Hukumomin sojojin Afghanistan sun tabbatar da afkuwar lamarin da cewar ɗan ƙunar baƙin waken na ɗauke ne da wata mota da take cike da kayan fashewa wanda ya tsaya a bakin wani asibiti da ba amfani da shi dauke da wannan motar kusa da kuma sansanin na Amurkawa da ke Bagram da ke lardin Pauram. Kungiyar ɗaliban dai ta dauki alhakin kai harin a wata sanarwa da ta fitar. Ɗaliban ta yi ikirarin cewar ɗaya daga cikin maharan ya tafi wannan guri ne domin gabatar da wannan aiki da ya ɗauka inda ya lalata bangon sansanin sojojin Amurkan. Hakan kuma ya baiwa jami'an nasu dama suka shiga ciki domin yin batakashi tsakaninsu da sojojin na Amurka da kuma jami'a da ke ciki. Yawancin lokuta dai kungiyar dai sukan fitar da wani fasali ko sukan fitar da wani bayanai da ke nuna cewar su ne suka kai wannan harin a wannan gurin.
Labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani rahoto da bankin raya kasashen nahiyar Afirka AFDB ya fitar ya ce kashi 50 cikin kudaden shiga na Najeriya ke samu a cikin gida na tafiya ne wajen biyan kudaden ruwan basussukan da Najeriya ta karba daga kasashen waje. Dangane da haka, abokin aiki na Mahmud Lalo ya tuntubi Malam Yusha'u Aliyu, masani a fannin tattalin arziki a Najeriya, yadda yake kallon wannan rahoto da bankin na raya Afirka ta fitar.
To gaskiya abin damuwa ne a ce kasar da take da albarkatun man fetur kuma take da yawan jama'a kuma take da hanyoyin haraji masu girma, wannan irin kaso yana tafiya wajen biyan bashi saboda irin basussukan da aka ciyo da kuma yawan kuɗin ruwansu. Kuma idan ka auna ko a kasafin kuɗi na 2020 za ka iske cewa kuɗin ruwa wanda za a biya ya fi yawan kuɗaɗen manyan ayyuka, abinda ake cewa capital project. To kaga ashe idan aka samu wannan yanayi, yawan kuɗin da ake biyan kuɗin ruwa ya ci manyan ayyuka, to kaga ba ƙaramin lalura bane ga tattalin arzikin da yake fama da gibi wajen tafiyar da shi, kuma ya ɗauki lokaci mai tsawo da wannan gibi. Sannan kuma akwai shirye-shiryen ci wasu basussukan wanda girman kudaden da ake biya wajen biyan kudin ruwan nan zai sake karuwa sannan kuma ya ci gaba da wawure gaba daya kudaden da kasan take samurwa a cikin kasan kuma ya rinka tafiya wurin waɗannan hukumomi.
To Haji Shehu, wannan bayani da bankin na raya kasashen Afirka ya fitar kan basussukan Najeriya na zuwa ne kuma a daidai lokacin da hukumomin kasar ke kokarin ciwo su basussukan, kamar ya kake kallon wannan kuma?
To na farko dai yanda muke kallon sa ba wani ba fishi ba shi ba matsala bane a yanda yake, amma kudaden ruwan da irin basussukan da ake zara a ciwo masu kudaden ruwan wanda zai iya ninkawa shi ne babban matsala. Amma a irin bayanan da aka samar na irin waɗannan basussuka ne wanda suke da wani lokaci da ake cema moratorium term, wato kamar an ciyo su to kuɗin ruwan ba yanzu nan za a fara biyan kuɗin mabalantana kuɗin ruwan. To kaga irin waɗannan idan za a samu su domin jibin tattalin arzikin yana da yawa, sannan kuma kuɗaɗen da kasan take samarwa ya yi kaɗan ya tafi da girman tattalin arzikin ƙasan, saboda haka ake buƙatar waɗannan basussuka. Sai dai abin da za mu yi kira shi ne irin waɗannan basussukan da za a samo su, to a yi ƙoƙari a samo su a hukumomin da ba sa sa kuɗin ruwa kamar irin waɗannan instrument, wato kuɗaɗen da ake samu na bankunan Islama ko kuma waɗanda ƙasashe suka sa waɗanda ba su da kuɗaɗen ruwa mai yawa, sannan kuma za a ɗauki lokaci mai tsawo kafin a bincike su, sannan kuma za a sa su a harkokin da za su juya tattalin arzikin ƙasa. To idan aka yi haka to laluran zai zama ya ɗan sauki kaɗan, amma kowane irin yanayi ake ciki zama da bashi bai kai zama ba bashi ba.
To kamar a iya cewa kenan wannan gargaɗi ne bankin na raya ƙasashen Afirka yake wa hukumomin Najeriya ko ku dai?
Wannan kiraye-kiraye ne na gaskiya, saboda suke da alƙaluman da ake karɓan basussuka, kuma su suka san irin girman da tattalin arzikin Najeriya yake da shi, kuma suka san irin gudunmuwan da wannan kuɗaɗe da Najeriya take sawa a cikin wannan banki da kuma irin kuɗaɗen da take samarwa. Saboda haka waɗannan abubuwa suna da kyau a tattalin arzikin ƙasa, sannan kuma irin waɗannan bayanai ba kyau a ɓoye su, saboda in an ɓoye su ma ba yi da amfani ma ƙasan a yau kuma ba zai mata amfani a gobe ba. Sai dai kullum idan an samar da irin waɗannan bayanai to idan mahukunta sun kalli bayanan to sai kuma a fitar da tsarurruka waɗanda za su yi daidai da abin da ake buƙata, kuma za su rage hasashen rigingimu ko kuma wahalar da ake ganin ma tattalin arzikin a nan gaba kaɗan.
Matsalolin Najeriya kafin su kashi-kashi bambam, ga mu ba watanni ba kana baro.
A gaida da Mahmud Lalo da Malam Shau Aliyu. Frederica Wilson, 'yar Majalisar Dokokin Amurka wacce ta kudari aniyar ganin an kubutar da raguwar 'yan matan Chibok da mayakan Boko Haram suka sace a shekarar 2014 a jihar Borno, Najeriya, ta hada wani taro a nan Amurka domin tunatar da hukumomin Najeriya da sauran kasashen duniya batun sauran 'yan matan na Chibok. Yayin taron an gabatar da littafin da wata 'yar jarida Isha Sese ta rubuta kan 'yan matan na Chibok, kuma abokin aikina Abdulaziz Adili Turo ya zanta da Patience Bulus, ɗaya daga cikin 'yan matan da ta samu kubuta, inda ya tambaye ta yadda take kallon wannan littafi.
Takardar nan zai sa iyayensu su ga cewa sauran 'yan matan nan za su fita, har da mu ma da muke musu addu'a. Takardar yana da kyau, ya bamu kwarjini da zamu ci gaba da yi musu addu'a domin su fito. So ni ina murna da na dawo na tayata wannan farin cikin da ta yi wannan takardar, kuma na ji daɗi sosai da ta rubuta domin storin su bare ta a mutuwa ba. Kowa zai dinga saye takardar ya karanta, sai a gani me yake faruwa ta yanda za a iya taimake su su dawo gida.
Patience, wannan littafin da ta rubuta ga ganinki ta ce duk kuɗin da aka samu za a taimaka ma 'yan uwanki wanda suke a gidan?
Ina gani za ta yi, domin gaskiya tana taimako da shike ta iya ta ɗauka. Ta yi tafiya zuwa Najeriya, ta yi interview ma sauran iyayen yaren Chibok da suke nan a gida. Ta yi interview nasu, ta tambaye me yake faruwa, da kuma mun da muna nan in ta tambaye mu me yake faruwa, ta rubuta takardar. Ina gani cewa za ta taimake sauran 'yan matan da ba su fita ba, har ta ma mun da mun riga mun fita.
Za ki faɗa mana kaɗan tun yaushe ki zo nan, kuma ya ki kasance a wannan wurin?
Domin lokacin da na dawo zuwa wannan garin a shekara 2014 ita ne na fara zo. Na zo cikin Congress office din bayan da na yi kwana biyu a wannan garin. Da muka dawo, kaga lokacin bai iya English ba, so ban san menene take faɗa ba, but ta faɗa kan za ta taimake mu a makaranta da sauransu. Kuma mun zanna da ita, mun yi foto da sauransu. Kuma daga wancan lokacin a 2015 ma mun dawo zuwa Congress din, mun zo mun yi magana akan Chibok Girls da ba su zo ba, mun yi campaigning musu. Daga lokacin kuma ya ci gaba, bring back our girls suna dinga yi da kokari. Kuma kaga kowane ranar Laraba suna sa rigaja domin su presenting sauran Chibok Girls da ba sa nan bring back our girls. To ina gani tana kokari.
To Fesha, wani kira gare ki a yanzu haka ga gwamnatin Najeriya, musamman zance shugaban Najeriya Muhammadu Buhari?
To ni dai ina roƙon shugaban ƙasar Najeriya yayi kokari. Na san yana kokari akan ya kawo sauran ƴan matan da suke zama Sambisa, ba ina son su kara kokari su yi aiki domin iyayensu suna cikin damuwa, da kuma mun da ƴan uwansu muna nan har yanzu muna cikin damuwa. Ba mu san me yake tafiya da su a wannan jejin ba, ko da a ce ma ba a taba su ba zai musu daɗi ba. Suna tunanin ƴan uwansu, so ya kamata at least yayi kokari ya kawo su zuwa gida, saboda su ma su zo su ci gaba da rayuwa, su yi makaranta, su taimaki kansu da kuma ƴan uwansu.
Patience Bulus kenan ɗaya daga cikin ƴan matan Chibok da ta samu kuɓuta. Wasu ƴan bindiga sun kai hari a jiya da yamma akan jami'an tsaro a garin Inatas na yankin Tilabiri, iyakar jamhuriyar Nijar da ƙasar Mali. Kwana ɗaya kenan bayan kai wani hari da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji uku a sansanin sojan Agando na gundumar Tiliya ta yankin Tawa. Abin da ke sake farfaɗo da muhawara akan matakan tsaron ƙasar ta Nijar. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mumuni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
A wajen karfe 6 na yammacin jiya Talata ne wasu mutane akan babura dauke da bindigogi, waɗanda kuma wasu motoci kilar Peacock ke rufawa baya, suka afkawa barikin sojan Inatas na gundumar Ayeru a yankin Tilabiri, iyaka da Mali, a wani lokacin da jami'an tsaro ke kokarin so masallar magarba. Majiyar wannan labari ta ƙara da cewa sojojin sun janye daga barikin a sakamakon lura da munin wannan al'amari da ke faruwa kwana ɗaya tak bayan harin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji uku a barikin sojan Agando na yankin Tawa, abinda ya sa 'yan ƙasa suka fara kiran hukumomi su canza salon yaƙi. Shugabar ƙungiyar Genome Fund matataya na da irin wannan tunani.
Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanga haraka sai kowa sa hannu, an sa ƙarhi da ƙarhi, an gama da addu'a. Kin gari su kuɗu. Akwai sojawa, akwai makamai, dan ta'adda su zo su ci karin su ba babbaka, su juya baya su tafi. Baka da izinin mai da martani sai kun gaya ma manyan ku. Ina wanda za a kama hari, kai kira ka gaya ma babbanka, babbanka ma ya gaya ma babban shi, komi da komi a yi ta salula kakin dai a je a ba da izinin a mai da martani su waɗancan sun kai inda suke.
Hukumomi a gundumar ta Ayoro sun tabbatar min da faruwar wannan al'amari, ko da yake kawo yanzu ana ci gaba da tattara bayanai don tantance da abin ya haifar, in ji su. To amma wata majiya na cewa gumurzun da aka shafa awoyi ana kafsawa ya haddasa asarar rayuka da dama a bangarorin biyu, tare da kona motoci da tarin kayayyakin yaƙi, abin da ke janyo ayar tambaya daga 'yan ƙasa irin su jami'in fafutuka Hamidu Sidi Fodi.
Afirka turkun kaduka fannin manasa hain yau ya zamanto ƙasashe ne zamanto tashi hankali, ko ina ne muke ganin shi kadiba da gani cikin shi ayi attack, shi ayi attack kullum shi ne yake nazuba. Kuma alhali mun san da cewa da kuma bazin militaire Francais da American da Alman da suke nan a cikin wannan kasar tamu, kenan mu a takaice kwatanta muka zamu wannan bazin ba mu gara nasu a cikin wannan kasashe na duniya. Ta tambaye jama'a sun sabi da isma sai makama mutanen Niger, tunda suka tawo ya kamata su ba mu haɗin kai don saboda
Watan Yulin da ya gabata wani harin da aka kai a garin Inatas ya halaka sojojin Nijar kimanin 18. Domin tunkarar wannan matsala da takicin yawa, Majalisar Ministoci a farkon makon nan ta bada sanarwar tsawaita dokar ta ɓaci a yankunan Tawa da Tilabiri da Difa masu fama da hararen 'yan ta'adda. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gai da Sulemu Muni Barma, kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda lokaci ke cewa karfe 10 na safe da minti 20. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tattauna ne Briska Das ƴar asalin ƙasar Najeriya da ke nan jihar Maryland da ke ƙasar Amurka. Yanzu ga ganinki kin kwashe wajen shekaru ina ji da dama a nan Amurka. Ga ganinki me ya kamata a yi a yankunan mu, in ce Niger, Kamaru, Chadi, musamman arewacin Najeriya, in ce domin mu ga an samu sauyi ga rayuwar dan Adam.
1983 da nazo nan, nazo da yaro yana dan fari na yana shekara 1 da wata 9. Nazo na haihuwa na biyu anan. Dan fari na haife shi a ƙasar mu can, aboki ma zan ce. To amma ba mu saboda rashin lura, rashin kula ga ma'aikatan asibiti mun samu matsala kware da gaske. Yaro ya fito lafiya, shekaru yau ana 38 ana fama. Amma da muka nazo haihuwa na biyu, su asibitin nan su suka gane cewa bai kamata ma da an sa ni na haihu ni da kaina ba. Amma kaga can ba a kula ba. Amma nan da yake an kula, dole aka gane ga matsalar da ya jawo wahalar da wannan yaro ya shiga ciki.
An yi amfani da na'urori masu ganin ciki.
Amfani da na'urori da muke. To kuma abin mamaki za ka gani, likitocin Najeriya a ko a America ko a Ingila su ne ake kiransu kwarantaccen likitoci ake ji da su. To me yasa a Najeriya kuma ba a yin haka? Me yasa ba sa taimaka ma gida?
Da ganin ki rashin kayan aiki ne?
Rashin kayan aiki ne da rashin kayan aiki kila, sannan kuma da rashin kula da
babu doka irin wannan wadda za ta bin sansa abubuwan da ke faruwa.
Ta ganin yanzu anan idan ka kuskure akan wani abu, dole doka za ta yi maka hukunci. To can babu dokan da za ta hukunta abin da yanzu da anan America ne abin ya faru da yaro na. Za a bi min, dole sai hukuma ta hukunta dalilin sakalcin da aka yi har yaro ya zama haka.
Mutum zai ma rasa lasisin shi na aiki ba?
Wa ma zan je in karba in duba a wurin, wa ma zan je in nema? Da na farfado daga haihuwa na biyu a nan America a Columbus, Ohio, sai na zauna ina kuka. Sai wata nurse ta ce mun, menene nake ma kuka? Sai na ce mata ina tunanin gida ne, da a ce kashi 20 na ma'aikatan asibitin Najeriya za su zo su ga yanda ake ma marasa lafiya a nan. Ina gada zai taimaka ma mutane. Ita tambaye ni wai ba a yi mana haka a can? Ne shiru dai kawai ina kuka na kawai. Kaga muna da matsala kwarai da gaske. Ana riƙe yin aiki rikon sakai na kashi nan. In baka yi aiki ba, ba za ka samu kuɗin ba. Amma can da yake an sani ko ka je aikin ko ba za ka je aikin ba, kuɗin watan kanana. Sai ba a biya ka kuɗin wata ba, sai ka ce za ka yi strike. Amma kuma ba ka yi aikin da za ka karɓi kuɗin ba, amma kana strike domin ba a biya ka kuɗin wata ba.
Yanzu daga baya yaran naku na farin ya samu dama da ya zo na Amurka? Hakanan ne.
To sai ma aikatan su ba sa wasa da ƴaƴansu.
Hakanan ne. To Allah ya sa masu sauraron mu sun ji wannan hirar tamu. To daga ƙarshe ina so muku tambaya ta musamman, wani kira gare ku ga shugabannin Afirka musamman na yankunan namu, in ce Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi.
To kamar yadda muke magana shine an yi doka a bi doka daga shugabannin har ɗan ƙasa a rinka a bi doka. An ce za a yi aiki karfe 8 zuwa a ce karfe 4 ko kuma zuwa 12. To a tabbata an yi. Ma'aikaci idan bai yi aikin shi yadda ya kamata ba, asibitai a sa musu idanu. Sannan kayan aiki, ba za ka yi aiki ba kayan aiki ba. In ka je makarantunmu na Najeriya a ƙauyuka da har cikin gari, za ka ga ba waɗansu wurare ma ba kujerun zama. Yara a ƙasa suke zama. To ya za a koyi karatu? Ni malama ce tunda na tashi malama ce, na yi malinta daga malaman primary har zuwa principal. Amma zaka gani ba kayan aiki. To ba kayan aiki ya za a yi? Ina ganin abin da za a taimaka shine a taimaka a inganta wuraren
ba da ilimi.
Sun samu yawa ilimi da asibiti da duk inda ya kamata a inganta su, domin banda in ba a inganta ba ba yanda za a yi. Waɗansu mutanen ba duka 'yan Najeriya ɗin ba ne suke da sakalci ba sa son su yi aiki. Akwai waɗanda suna so su yi aikin tukuru, wasu ma da kuɗinsu suke sayan kayan domin su yi ɗin. To amma yau su saya, gobe su saya, jibi su saya, ina za su samu kuɗin? Ka gani komai yanda kake so kai aikin, idan babu kayan aikin ba yanda za ka yi, dole ka na ƙasa.
Haka nan ne.
A taimaka ƙasashenmu, a taimaka a inganta rayuwar jama'a, domin rayuwar jama'an nan fa su ake mulkinsu.
To mun gode kwarai Briska Das, yar asalin kasar Najeriya da ke nan jihar Maryland da ke kasar Amurka. Mun gode da bamu damar tattauna tare da ke a cikin shirin namu na himma. Bata Gragona ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC.
To jama'a, yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro.
Sako na farko ya fito ne daga Alhaji Abubakar Jibrin ɗan Gusau Dalhatu. Ya ce, ina kira ga sanata Wamako da Attahir Bafarawa cewa a matsayinsu na manyan jihar Sokoto ba daidai bane su dinga yi wa juna kallon raini da har zai kai su ga yin cacan baki a tsakaninsu, ganin cewa kowannensu yana da kima da daraja a jihar tasu. Sako na gaba ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta a jihar Katsina, Najeriya. Ya ce, yabon gwani ya zama dole. Muna jinjina wa kasar Gambia dangane da matakin da ta dauka na gurfanar da jami'ai da sojojin Myanmar a gaban kotun binciken manyan laifuka ta duniya ICC kan yiwa musulmai tsiraru na kabilar Rohingya kisan gilla da yiwa mata da kananan yara fyaɗe. Babu shakka hakan yayi daidai. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Kadora da Giga dan Fulani Warji daga jihar Bauchi. Yace, salam VOA Hausa. Hakika yajin aiki da wasu malaman makarantu suka tsunduma a kasar Ghana bisa kin biyan su hakokinsu da gwamnatin kasar ta yi yayi daidai. Da fatan Allah ya kawo ƙarshen haka, kuma Allah ya sa hakansu ta cimma ruwa.
A gaida Aisha Tusuli, yanzu kuma ga Yusuf ya dawo da labarai amma a takaice.
Amina a takaicen dai shine, bayan kwashe tsawon watanni biyu suna bincike akan wasu daga cikin ɗabi'un shugaba Donald Trump, 'yan jam'iyyar Democrat sun maida hankalinsu akan wasu daga cikin laifuffuka da suka ga cewar ya kamata a duba su, wanda ya haɗa da rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller. A yau Laraba ake sa ran babban mai bincike a ma'aikatar shari'a zai gurfana a gaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan Amurka don ba da bahasi a kan rahoton da ya fitar mai nuna cewar binciken da hukumar mai binciken laifuffuka ta FBI ta fitar ya tabbatar da cewar Rasha ta yi katsalandan a zaben kasar da ya gabata. Jami'an tsaro a kasar Somali sun harbe wasu mutane biyar waɗanda jami'an suka bayyana da cewar su ne suka kitsa harin da aka kai a babban a yau ajiya Talata a wani otal na alfarma da ke kusa da fadar shugaban kasar. Akalla mutane biyar ne suka mutu, wasu kuma sun raunata daga wannan hari da aka kai.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatarwa, da Julie Lathers Gresham da ta haɗa shirin, sai kuma injiniya mu na yau Mr. Dan Crafton, Amina Buhari Aunake cewa sai mun haɗu insha Allahu a shirinmu na dare.